الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 7 ga watan Zulhijja shekara ta 1436 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 9 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikh Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suka yi gabata na'am
wala da yule kici wanda ke da rago wai don saboda shi ragon amma mara'ibi take ci da yake nemo mana wani
yake bayyana kuma shi kare gare shi goya kawo kawo ayyukan ba laifi ba mutum ne yake da rago wannan rago shine kamar bijimi a cikin garken da yake da suna dabobi bayye da wani in banda shi ko kuma iri ne wanda ake bukatar irin kuma banda shi ba shi da wani rago da zai yanka ba laifi bane ya bar rago shi bare saboda akwai bukatar da ta bujuro a kan haka na'am
wala kawon in ya samu ya taro jimani ana cikin sallah don sai ya gudu ma yana cikowa sallah da tare gini shi sai samu kawon abinda zai yi su jada wa ko karu in ya kare sallah tun da cikin raka da zai gudu man da ya samu rakin ma zai su jada nan ko karu din nan da ya nemi ma
abinda muke so mu sani kuskure da mamu yakan yi a cikin sallah liman yana dauke masa sai dai idan rukuni ne daga cikin rukunin sallah ya bari to liman baya dauke masa misali anan a raka'a ta biyu sai ka manta sai kai sallama alhali kuma kana koyi da liman wannan sallama da kai akan mantuwa liman ya dauke maka ba maganar kauli ko baki an gane ku amma a duk lokacin da kake ci ko abin da ya rage maka duk abin da kai na raukanwa rage ko kare to kabi tana kama ka ko ba ali saboda shi wanda yake ci ko sallah tamkar ne yin sallah ne shi kadai dan haka duk abin da ya kama shi na rage ko kare to anan sai yayi sujada na'am haka kin shine ya kula cewa kuma ba sai mutum ya mutu ba ma zaka yafe masa bashi idan kana bin mutum bashi ka tabbata baya da halin biya to abinda aka fuso ka yafe masa wannan bashi kwata-kwata tare da cewa saurara masa har zuwa lokacin da Allah zai hore masa ya biya ka bashin da kake bin shi wannan kuma wajibi ne an gane ku in kana bin mutum bashi baya da halin biya dole ne ka jinkirta masa dole ne ka saurara masa har Allah ya hore masa ya samu halin biya ya biya amma da zaka yafe masa wannan bashi to shine ya fara kai kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa in kana zu musratin fa nazratu ila maisara wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ubangiji ta'ala yace wanda kuke da wani haƙƙi a kansa in ya kasance ma'abucin kunci ne, ma'ana ba shi da halin biya. Ubangiji ta'ala yace fa nazratu ila maisara, na kanku ku saurara masa har zuwa samun yalwa ya samu halin biya ya biya. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa an tasaddaku, da za ku yi sadaka da bashin da kuke bin jama'a ku ce kun yafe musu, khairul lakum, shi ya fiye muku alkhairi in kuntum ta'lamun, in har kun kasance kun san da haka. Domin ka'ida aljaza'u min jinsil amal, yanda kai haka za a sakauta ma. Duk wanda ka masa rangwame ka yafe masa wani haƙƙi da yake kanka, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ma rangwame ya yafe maka wani haƙƙi ne wanda yake kanka nashi. Don haka Ubangiji ta'ala ke faɗa hal jaza'u bil ihsani illa al ihsan, kyautatawa sakamakon ta bai zamanto ba face kyautatawa kwatankwacin ta. Don haka ba sai mutum ya mutu ba, mutum yana raye ma in ka tabbata baya da halin biya, to abin da ake bukata ka yafe masa. Kenan kaga wanda yake ya riga ya rasu shine min babu aula a yafe masa bashin da ake bi. In kuma baka yafe masa ba, ba laifi bane, koda yana mace, in baka yafe masa ba, ba laifi bane, a dukiye shi sai a dauko a biya. In baya da dukiyar da za ta biya bashin da yake kansa, to dole ne ƴaƴansa da roba gadan shi su za su yi kokari su biya masa wannan bashi. Na'am. Wai ana iya hada kudi a sayi rago na layya? Baya halatta a hada kudi a sayi rago. Rago ko cinkiya ko akuya ko dan akuya ba a tarayya ta kudi a saya. Iya abinda ake tarayya ta kudi a saya shine rago mai kusa. An gani kusa ne ya kota ruwa. Amma kankanan dabbobi, tumaki da awaki ba a tarayya kansu, ba a tarayya ta kudi, sai dai a yi tarayya a cikin lada. Misali ina da jika 50, kana da jika 50, jika 50 ba ta saya mu rago. To a nan ina iya tabarruki sai in yi kyautar wannan jika 50 zuwa gare ka, in ce kai hada ka saya. In ka saya wannan naka ne, kuma kana iya cewa to wani layyan nan da na saya, ni da kai zo mu yi tarayya a cikin lada, ma'ana na haɗa ka a cikin lada. Amma ni in kawo kuɗi, kai ka kawo kuɗi, mu haɗa mu sayi rago ko tinkiya ko akuya ko ɗan akuya, wannan baya halatta. Iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shanu da raƙon masu ne akan iya tarayya a haɗa kuɗi a saya daga mutum biyu har zuwa bakwai. Malama akwai hadisi na Jabir wanda ke nuna cewa hatta da mutum goma za su iya haɗa kuɗi su sayi rago yin su yanka. Na'am.
Malam din ya shigo masallaci sallar asuba ga tsiri da bayan kuma ga yayin da mutum yake
tsawon wani sani, mutum ya zo masallaci a lokacin asuba, tahiyyatul masjid zai shagala da ita ko kuma raka'atul fajr, ba maganar tahiyyatul masjid, abinda zai yi raka'atul fajr. An gane ku? Saboda shi dama an hana duk mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama ya zauna ba tare da yayi nafila ba, da haka aka sunnanta mana yin tahiyyatul masjid. Don haka ka zo masallaci ga raka'atul fajr ko kuma ga sallah ta farilla, to ba maganar tahiyyatul masjid. Don haka kenan raka'atul fajr za ka yi ta tsaya maka matsayin wannan tahiyyatul masjid. In ko ka yi tahiyyatul masjid sannan daga baya ka yi raka'atul fajr, kuma shi ma ba laifi ba ne. Na'am.
Sannan da tsakiyar Allah Ramadan ma, kamar ni da wannan ayan uwa ne, za mu iya haɗuwa a yi mutuwa ko mahaifinmu ko mahaifiyar shi ya kaji ta wannan.
Wai misali ku biyu ko ku uku ko sama da haka ku haɗa kuɗi ku saya ma mahaifinku ko mahaifiyarku dabbar da za ta yi layya, wannan ba laifi ba ne. Abin da baya halatta mu gane, ni in kawo kai ka kawo kuma a matsayin layyan mu ci biyu, wannan shine baya halatta. amma in mutum ya kai dubu suna iya hada kudi su saya ma mutum daya laye shi ce, wannan shi babu laifi a kansa. Na'am.
Jama'a kawo mutum ya kusa da juma'a sai ya ce juma'a ya an kare juma'a na
wai ka zo masallacin juma'a liman ya dago daga ruku'u a raka'a ta biyu ko ka sanye shi yana zaman tahiya, abinda za ka yi a nan sai ka yi niyyar as-safar. An gane ko? Yana sanin cewa sai ka tashi ka kawo raka'a hudu don rizkar sallah ta juma'a ta kuce maka. Dan ita sallar juma'a ana rizkarta ne da samun raka'a guda cikakka, duk wanda raka'a ta huce masa to ba maganar yin juma'a, saboda ita juma'a ba ta halatta ga mutum daya ko mutum biyu, duk da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa mutum uku ma suna iya yin juma'a in an samu mutum biyu. An gane ko da liman, duk da cewa abinda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shine dai a samu jama'a, duk da cewa wasu malamai suka ce mutum biyu suna iya sallar juma'a liman da mamu, indai an tabbata wuri ne wanda yake an keɓance shi domin zama. Malamai suka ce ita kanta juma'a an ambace ta juma'a domin an kalli lafazin aljam taron jama'a, shi kuma aljam a larabci yana farawa ne daga mutum uku, amma kuma a shar'ance ita sallah ta jama'a mutum biyu in sun yi za a iya kira su sallah ta jama'a, amma ita juma'a sai daga mutum uku abin da ya sama. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen wato mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Zar, Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, laisa min rajuli nidda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa babu mutumin da zai yi da'awar wata danganta ba ta mahaifinsa ba alhali ya san ga mahaifinsa, yayi musan wannan danganta tashi, manzo Allah ya ce illa kafara, face sai ya kafirta. Me ake nihi illa kafara, face ya zo da laifi wanda yake na kafirci, duk wanda yayi da'awar wata danganta, an gane ko, wanda ba tashi ba alhali ya san ga mahaifinsa sai ya ce wani shine mahaifinsa, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa kafara, ya ce face sai ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana yana da laifi wanda yake na kafirci. To illa kasancewar kafircin anan kufur ne duna kufur, kafirci ne wanda bai kai wani kafirci ba, ma'ana karamin kafirci ne, laifi ne babba daga cikin manyan laifuka. An gane ko? In kuwa mutum ya halatta haka, to wannan kafirci yakan iya zamantowa babba mai halattar da jinin mutum da dukiyarsa, kuma ya dawwamar da shi a cikin wuta a gobe kiyama. Abu na biyu sai ya ce wa man da'a ma laysa lahu fa laysa minna, duk wanda ya yi da'awar abin da ba nashi ba, ka san abin nan ba naka ba ne, baka cancance shi ba kai da'awar cewa naka ne, manzo Allah ya ce fa laysa minna, baya tare da mu, ma'ana baya daga cikin mabiyanmu. A takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba hanya da shi, duk wanda ya yi da'awar abin da ba nashi ba. Bugu da ƙari manzo Allah sai ya ce wani ya tabawwa a maka'adahu minan nar, yayi maza ya kama mazauninsa a wuta, duk da cewa wani ya tabawwa a maka'adahu minan nar jumla ce insha'iyya, amma ma'anarta khabariya, ma'ana tuntuni ya kama mazauninsa a wuta, ma'ana ya cancanci shiga wuta a gobe kiyama, duk wanda yayi da awar abin da ba nashi ba in ran Allah yace baya tare da mu kuma tuntuni ya kama mazaunin sa a wuta gaba ta uku sai yace wa man da arjulan bil kufr duk wanda ya jefi wani wato da kalima ta kafirci dan uwanka ne musulmi ka dora masa babban kabla sarkace ai ya kafirta aw qala ya adu wallah ko kuma yace ya makiyin Allah haka abin da yake kama da haka kace masa ai wani ba yahudi ne ko wani ba nasare ne an gane ku duk da cewa wani ba yahudi ne ko wani ba nasare ne kalma ce a dunkule takan iya daukan ma'anar wani yana da dabi'u da halaye irin na yahudi ko wani yana da dabi'u da halaye irin na yan musha amma in kana nihin cewa ba yahudi ne kamar yanda ba yahudi kafiri ne ko kana nihin ba nasare ne dan musham ne kamar yanda dan musham kafiri ne manzo Allah yace walaysa kadhalika alhali shi ko ba haka bane ma'ana bi cancanci ba wannan kabla sar da ka dora masa manzo Allah yace illa hara alaihi faci wannan kalma sai ta dawo a kansa shi wanda ya fada ki saboda kalma ce wanda ba ta faduwa banza in ta sake ta fito wanda ka jefa ka jefe shi da wannan kalma za ta je ta bincika idan ta samu mahallin da za ta sauka a kansa ma'ana ya cancanta sai ta sauka idan kuwa bata dace da shi ba to ka tabbata za ta dawo kanka wal iyazu billahi wannan yana nuna mana hadarin harshe kenan wanda mun yi bayani a baya kafirtar da duk da cewa kafin mu zo a takaice wannan hadisi gaba uku yake da ita gaba ta farko kenan da awar wata danganta wadda ba taka ba alhali mutum ya san ga mahaifin da ya haife shi kuma wannan mahaifi ya tabbatar da cewa kai dan shi ne sai ka yi inkari ka ce wani shi ne babanka ko mutum yayi da awar wata kabila alhali ya san ga kabilarsa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa illa kafara faci wannan ya cancanci kalma wadda take ta kafirci amma kafirci wanda yake garani dan haka wannan laifi ne daga cikin manyan laifuka mutum yayi inkarin dangantarsa ka san ga mahaifin da ya haife ka ka tabbata shi ne mahaifinka kuma shi ma ya tabbatar da kai dan shi ne bai kore cewa kai ba dan sa bane sai ka ringa da awar cewa wani shi ne babanka ko kuma ka tabbata ga kabilarka wanda kake kai danganta zuwa gare ta sai ka ce kai ba dan wannan kabila bane kai dan kabila kaza ne shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan yace illa kafara faci sai ya kafirta wannan na nuna mana laifi ne babba daga cikin manyan laifuka gaba ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wa man ibda'a ma laysa lahu fa laysa minna wa li yatabawwa maqadahu minan nar duk wanda yayi da awar ma laysa lahu abinda ba nashi ba ma'ana abinda bai cancanta ba manzo Allah yace fa laysa minna baya tare da mu ma'ana ba mu ba shi mun raba hanya da shi kuma wanda ya tabawwa a maqadahu minan nar wato yayi ma zai kama mazaunin sa a wuta wannan shi ma laifi ne babba daga cikin manyan laifuka mutum yayi da awar abinda ba nashi ba da awar abinda ba nashi ba ka mutum yakan wani lokaci mutum yakan iya da awar wata danganta kamar yanda ya gabata a wancan gaba in kai da awar wani shine babanka alhali ba babanka bane ka kai da awar abinda ba naka ba ko mutum yayi da awar wata dukiya ya ringa nuna shi ai mawadaci ne mai kudi ne alhali shi ko ku kobo baya kamar yanda zaka ga mutum ya tafi ya dauko motar haya hatta da tufafin da zai saka a jikin shi na haya zai dauka yaje ya kama gida gidan da na mawadata ne ya nuna cewa nashi ne kaga wannan yayi da awar abin da ba nashi ba shi ma wannan ya shiga karkashin wannan kashiri da barazana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da yawa zaka samu wanda suke da yaudara akan haka ko mutun yazo yana da awar ai ma'aikata kaza ni nake rike da ita ni ne jagoranta kuma alhali ba shi bane yayi haka ne kawai dan ya rudu mutane ya nuna shi yana da wani matsayi yana da wata daraja akan sauran jama'a to haka kenan duk mutumin da zai yi da'awar wata dukiya ko wani matsayi ya nuna cewa shi yake da wannan matsayi alhali ba nashi bane to manzo Allah ya ce ba mu bashi ko mutumin da zai yi da'awar wani haƙƙi daga cikin hakukuwa kai da'awar wani haƙƙi daga cikin hakukuwa wanda sau da yawa za ka samu a cikin ma'aikata mutum ya ringa da'awar aishi yana da haƙƙi kaza a wajen gwamnati alhali idan aka bi a ƙa'ida a dokoki shi ko ba shi da wannan haƙƙi sau da yawa za ka samu yanzu misali wanda yake cikin gidan gwamnati shin yana da haƙƙin gwamnati ta zuba masa kuɗin haya a cikin albashin shi baya da haƙƙin a zuba masa saboda yana zaune a cikin gidan gwamnati amma mutum sai je yi da'awar cewa wai yana da haƙƙin a zuba masa kuɗin haya kuma alhali a gidan gwamnati yake zaune to irin waɗannan abubuwa zaka same su barkatai a cikin ma'aikatan mu mutum sai ringa da'awar yana da haƙƙi kaza yana da haƙƙi kaza yana da haƙƙi kaza inda za a bi dokoki na gwamnati wadda ta tsara wannan haƙƙi bai cancanta ba a bashi da a ce ka karbi haƙƙin da ba naka ba gara a ce haƙƙin ka dubu sun markaye saboda haƙƙin da ka karba ba naka ba daidai da dala to wannan zaka yi amanta a ranar kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rantsuwa da ubangijin da ya halicce shi yake cewa wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lish-shati al-jalha'i min ash-shati al-qarna manzo Allah yake cewa rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni ku tabbata za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su manzo Allah yace daidai da dabba mara ƙaho a ranar kiyama za a yi sakayya tsakankaninta da dabba mai ƙaho wadda ta tunguje ta a nan duniya mun yi bayani ba sau ɗaya ba sau biyu ba da ka ci dala ta ƙasa ta gwamnati gara ka ci miliyar dubu ta mutum ɗaya saboda wannan mutum ɗaya da kaci miliyar dubu tashi mai yiwuwa yana iya yafe maka amma dala ɗaya ta gwamnati idan ka ci alhali baka cancanta baka ci duk al'ummar da take wannan ƙasa a ranar kiyama sai sun matsayi in wani ya yafe wani ba zai yafe ba don haka yana daga cikin haɗari mutum ya yi da'awar wani haƙƙi alhali ba haƙƙinsa ba ne ko mutum ya yi da'awar wani aiki daga cikin ayyuka alhali shi kuma bai cancanta ba game da wannan aiki an gane ko kai baka cancanta ba akan wannan aiki sai ka yi da'awar cewa ai kana da shaidar da ta nuna cewa za a iya baka wannan aiki to wannan shi ma wannan kashiri da barazana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hada da shi so da yawa mutum zai zo ya maka da'awar cewa ai shi aiki kaza ai sana'ar shi ne kuma alhali shi bai iya wannan aiki akan kai yake so ya koya akan kai yake son ya koya a matsayinka na musulmi duk abin da ka san baka iya ba ba naka bane ka nuna baka iya ba amma in ka yarda ka amince ba ni na iya wannan aiki in koya akan ka in ya baka falillahi alhamdu kenan wannan ganin damar sani ko mutum ya raya cewa yana da wata sifa wanda wannan sifa kuma bai cancance ta ba amma me yake nihi dan ya rago ta kan wannan sifa ya ribanci abinda ke aljihun mutane ya juyo da fuskokinsu zuwa gare shi su girmama shi su darjanta shi kamar misali mutumin da zai ringa da'awar malinta alhali shi kuma ba malami ba ya zo ya saka manyan kaya so yake a ce masa malam wani kuma alhali ba malami ba ne daidai da kawa'idi ba zai koya maka ba amma sai ya zo yayin da awar cewa shi malami ne kuma ya ringa ma addinin Allah karan tsaye a masa fatawa ta addini domin su jama'a a yau saboda tsabar wauta da jahilci manyan kaya shine suka dauki cewa shine malinta indai ka saka manyan kaya to malinta ta kare wannan ba wani dan uwa yake gaya mu suna cikin mulaguro za su yi sallar asuba sai suka tura wani mai babban kaya fatiha wannan kasa kai ta yi kuma a nan garin ana da awar malami ana da awar malami fatiha wannan kasa kai ta yi ne to dan haka wannan babban hadari ne mutum yayi da awar ilimi na shari'a ya nuna cewa shi malami ne alhali kuma ba malamin addini dama in an tambaye ka alga ta malam ka ce a ni malamin darni ne ko malamin tsubu ne ba malamin addini bane ba malamin hukunci hukunci ne an gane ku saboda shi ma malam ake fada masa a cikin Hausawa ko mutum ya zo yayi da awar sanin magani misali likitanci ko ya ce shi ai maguri ne ya san magunguna na kaza ya san ice kaza ya san itace ice kaza yana maganin kaza ice kaza alhadi ko ba haka bane wannan hadarin su yafi kowane hadari girma a cikin al'umma da wanda zai yi da'awar cewa shi malami ne alhadi ba malami bane da wanda zai yi da'awar cewa shi likita ne masanin magani ne alhadi ba masanin magani bane shi wanda yayi da'awar cewa shi malami ne alhali ba malami bane kwata-kwata so yake ya gama da rayuwar jama'a saboda zukatan jama'a zai kashi shi ko wanda yayi da awar likitanci gangan jikin jama'a wanda suke rayuwa shine zai jefa hadari a cikin su ya gama da su babu abin da ya wuce wannan hadari to yawa zaka ga mutum ya zo da wata babbar shahada yana da awar cewa shi doktor ne a bangare kaza yayi karatu a bangare kaza shi kuma alhali ba likita bane ya jahilci wannan al'amari haka su da yawa akan samu haka musamman a cikin kasashen Larabawa za ka samu mutum ya zo ya yi da'awar cewa ai shi ya karanci bangare kaza na likitanci alhali kuma ba likita ba ne ba komai ba kawai abin da yake nihi ta wannan hanya ya tara dukiya to dan haka shi ne maza Allah ya ce ba mu ba shi kuma ya yi maza ya kama mazauninsa a gidan wuta hakanan mutumin da zai zo har ma da rashin kunya ya tsaya gaban alkali yana jayayya game da dukiyoyin jama'a kuma alhali ya san ƙarya yake wannan shaida da zai yi da jayayyar da zai yi ba dukiyar shi bace so da yawa zaka ga mutane sun ci dukiyar jama'a wai har a zuwa ana hawa kotu da su kuma alhali wannan dukiya ba ta su bane kamar yadda ya yawaita a cikin jama'a sai mutum ya zo in ya ga fili ya burge shi ya kayatar da shi sai ya je ya ga wasu shaidanu su masa takardu na banza a sayan masa da wannan fili da ragi idan mai fili a ce masa je ka a cikin wata guda ka yi maza ka gina wai in ka gina ka sha a shari'arsu kuma a je a tsaya in bai gina ba a je a tsaya ya ringa jayayya cewa fili nashi ne alhali ya tabbata ba nashi bane ba da yawa akwai wanda sana'a su ce su je a musu takardu waɗanda suke na banza a tura shekaru gaba su zo su yi da awar wannan dukiya su ce ta su ce alhali ba ta su bace kuma har ma ka samu wani da rashin tsoron Allah a lokacin da ake wannan jayayya zai yi rantsuwa kuma rantsuwa wadda take ta ƙarya ya tabbata abin nan ba haka bane zai rantsi da Allah akan cewa na shi to wannan duk wanda ya kasance a cikin irin wannan yanayi to ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba hanya da shi duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba hanya da shi ya tabe ya daɗa tabewa kuma tuntuni ya yi maza ya kama mazauninsa a wuta wani iya zubi zahi gabata uku shine kenan jifar musulmi da kalima ta kafirci wannan babban hadari ne daga cikin manyan hadirra masu hallakar da mutum kuma ita ce babbar fitina wadda ta kunno kai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka samu khawarij, wanda asalin khawarij ɗin tawayi na musulunci ya kulla a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi, amma basu samu shauka suka hadu suka samu karfi sai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka ringa kafirtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda khawarij sun kafirtar da Ali ibn Abi Talib da magoya bayansa, haka nan suka kafirtar da Muawiya ibn Abi Sufyan da magoya bayansa, wai a sanadiyar cewa sun yaki juna. To dan haka wannan babbar fitina ce, cewa wane ya kafirta, wannan ba aiki bane ba haka na gama gari kawai dan ka karanci wani dan karatunka ka zo kana rabon kablasar ka ce wane kafiri ne wane kafiri ne. Wannan babban hadari ne, kalima ce wadda ba ta faduwa banza, in har ba ta samu babban shiga ga wanda ka jefa da wannan kalima, to ka tabbata kanka za ta dawo, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Dan haka cewa wane ya kafirta, sai manya-manyan malamai waɗanda suka yi zurfi a cikin ilimin addini, masu tsoron Allah, masu taka tsantsan, su ne za su iya zartar da wannan hukunci. Iya kawai abinda za ka yi ka samu lafiya, in wasu dalilai sun bayyana gare ka iya abinda kake so, to abinda za ka faɗa sai dai ka ce aikata abu kaza kafirci ne. Amma cewa wane ya kafirta wannan babban hadari, sai da dalilai, dalilan da kuma babu shubha, babu wani tawili a cikinsu, kuma shi kanshi wanda za a jefa masa wannan kalima sai an yanke masa hamzari, sai an tabbatar masa, an kafa masa hujja. Za mu tashi littafi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kitabur raba, الحديث الثاني والثلاثون بعد الثلاثمائة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاء. Wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa, wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen shayarwa. Kalima ta arraba a Larabci kana da fuska biyu dangane da ra'un kin, za ka iya cewa arraba, wanda wannan kuma shine yafi fasaha, yafi shahara a Larabci, tare da cewa kuma ya halatta ka ce ar-rida, ra'un kin kai mata kasra. Don haka masdar ne na fadarsu da suke cewa raba a fadiya ummihi ay idha massa, ma'ana ya tsotsi nonon mahaifiyarsa, shine ake amfani da kalima ta raba'a. Don haka mace mai shayarwa me ake kiranta a Larabci? Ana kiranta al-murdi, al-murdi'u ma'ana mai shayarwa. Wani yakan iya cewa to ina tamar hut, wanda tamar hut alama ce daga cikin alamatu ta'anis. Malamai suka ce ba kowace kalima ba ake sanya alamatul ta'anis sai kalimar da maza da mata suna tarayya a kanta. Ai namiji baya shayarwa, kaga ai babu fa'idar a ce murdi'a, duk da cewa Ubangiji Ta'ala yayi amfani da wannan lafazi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. An gane ko? Amma asali murdi ake cewa saboda kasancewar sifa ce wadda take banta da mata, dan haka mace mai al'ada ka ga ba sai ka ce ha'iba ba, ba sai ka sanya tamar hut, iya abinda zaka ce ha'ib, saboda al'ada sifa ce ta mata, wadda ta keɓanta da su maza ba sa tarayya da su. A shar'ance idan aka ce arraba, malamai suka ce masu labanin saba an hamlin au shurbo, wato tsotsar nono, nonon da ya ƙuɓɓuga a sababin ɗaukar ciki ko kuma kwankwaɗar nona. Akwai bambanci tsakankanin lafazin almasu da ashurub. Ashurub shine ka kafa kai ka ringa kwankwaɗar abu, amma idan aka ce almasu shine tsotsar abu, to shine malamai suka ce tsotsar nono wanda ya ƙuɓɓuga a sababin ciki. Kaga idan ma'ana nunan mace ya zo da ruwa ba a sanadiyar ɗaukan ciki ba, don an shayar da yaro, wannan baya watsa haramci. Idan haka kenan anhamlin ya zamanto a sababin kenan ɗaukar ciki. In ma ya kasance yaron ya kama nunan ya tsotsa, ko kuma ya kasance wato tatso nunan aka yi aka bashi kenan ya sha, shine suka ce masu labani saba an hamlin au shuru, wato tsotsar nono wanda ya ɓuɓɓuga a sanadiyar ɗaukan ciki, au shuru ko kuma shan shi. Wato ita shayarwa hukuncinta abu ne wanda Allah ya tabbatar mana shi a cikin Alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma ijma'i na malaman al'umma tun zamanin sahabbai har izuwa yau, tare da cewa shayarwa abu ce wadda Allah ya shar'anta. Dalili a cikin Alƙur'ani na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdina auladakunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a. Haka nan can cikin suratul Talaq, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Dalilai daga cikin sunna sun wuce a lissafa, za mu ga kaɗan daga cikin su insha Allah a cikin wannan babi. Wato ita shayarwa akwai wasu hukunce-hukunce da suke biyo baya in har an tabbata game da cewa ita wannan mata ta shayar da wannan jinjiri, ta shayar da wannan ɗa, shayarwa wadda take ta shari'a, to akwai hukunce-hukuncen da sukan biyo baya. Farko dai akwai haramci na aure tsakanin ɗa da mahaifiyar da ta shayar da wadda ta shayar da shi. Sannan abu na biyu akwai hukuncin halaccin ya kalle ta da kuma kaɗaita da ita, saboda me yasa matsayin uwa take masa. Zai iya kaɗaita da ita daga shi sai ita, kuma ya halatta ya kalle ta, ba haramu ba ne. Sannan kuma hukunci na uku akwai maharamiya a wajen bulaguro, ya halatta ya yi bulaguro da ita domin matsayin uwa take masa. An gane ko? Amma kasancewar ba maganar wajen cinciyarwa, macen da ta shayar da kai, ciyar da ita da shayar da ita ba wajibi ba ne a kanka, amma mahaifiyar da ta haife ka, ciyar da ita da shayar da ita wannan wajibi ne a kanka. Haka nan ba maganar at-tawaruf, gadar juna tsakaninka da ita, matar da ta shayar da kai ba maganar ka gaje ta, kai ita ma ba za ta gaje ka ba. Sannan kuma haka nan wilaya ta wajen aure, ba maganar alwalaici na aure tsakaninka da ita. An gane ku? Saboda ba mahaifiyarka ba ce wadda ta haife ka. Hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da ita shayarwa, akwai wato danganta wadda take mai ƙarfin gaske tsakanin ɗa da macen da ta shayar da shi. Me yasa? Saboda duk a lokacin da mace ta shayar da jinjiri, ta shayar da ɗa, naman jikinsa zai tuhu ne a sanadiyar nonon da ya sha nata, don haka wannan ya zamanto tamkar ɗanta yake a wajen danganta. Wannan hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta wannan hukunce-hukunce, saboda wannan nono da ya sha shi ne sababin abin da ya tuhu da gangan jikin shi har ya kai lokacin da ya samu kuzari, ya samu cikar ƙarfi. amma abu wanda yake mafi kyawu wanda shine asali a shari'a da kada kowa ya shayar da shi face uwar da ta haife shi mahaifiyar da ta haifi da ita tafi cancanta game da shayar da danta me yasa saboda nonon uwa yafi amfani ga da sama da nonon wata mata da za a bashi sannan kuma uwa ta shayar da danta wannan yafi kyakkyawan karshe me yasa saboda ba za a samu cudanyar wato danganta tsakankanin su wajen kenan haramci wanda yake na aure tare da cewa kwararrun likitoci waɗanda suke amintattu sun tabbatar da cewa duk ɗan da mahaifiyar shi ta shayar da shi ya bambanta da ɗan da wata mata ta shayar da shi ko kuma wanda aka bashi irin wannan madara nono wanda yake na itace wajen tsabar cikar hankalinsu da tunani da bangaren abin da ya shafi kuzarin jiki ma ba ɗaya ba ne wanda duk abin da Allah ya akwai hikima a cikin shi don haka uwa ita ta fi cancanta ta shayar da ɗanta amma sau da yawa da turawan yamma sun nuna yin haka bai dace ba amma daga baya sun dawo daga wannan rakiyar su ma sun tabbatar da cewa uwa ta shayar da ɗan shi da ɗanta shine ya fi dacewa sama da a ɗau wata madara a dinga ba shi wadu da cewa su wasu matan wai gudun tsoha suke yi tsoha yana da magani ba ya da magani ko kaki ko kaso kamar yadda mutuwa ba ta da magani haka tsoha ma ba ya da magani abubuwa ne biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ba su da magani tsoha da mutuwa hadisi na 332 riwaya ta abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da iyar hamza dan abdul muttalib Allah ya kara masa yadda wanda shi hamza amini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wan mahaifinsa ne da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hamza gaba ɗayan su ƴaƴa ne na Abdul Muttalib wannan kwa sababin abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da diyar Hamza shine kamar yanda yazo sababin haka Ali dan Abi Talib kamar yanda hadisi yake cikin sahihai bayan umra ta alqaba a shekara ta 8 ko kuma ce shekara ta 7 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Makka yayin umra ya gama wanda a shekara ta 6 kafiran Makka sun hana shi da jama'ar sa shiga Makka aka yi alƙawarin a shekara ta gaba zai zo to a shekara ta 7 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yayin umra ya gama bayan an gama wannan umra Ali dan Abi Talib sai yake bujiro ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama diyar Hamza cewa ya Rasulullahi ai ya kamata ka aure ta ya kamata ka auri diyar Hamza to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da Ali la tahillu li diyar Hamza ai ba ta halatta gare ni sai yace ya harumu minar raba'i ma ya harumu minan nasab ko kuma yuharramu minar raba'i ma yuharramu minan nasab manzo Allah yace na haramta a sababin shayarwa irin abin da ke haramta a sababin danganta manzo Allah sai ya ce wahiya ibnatu akhi min arba'a diyar Hamza ai diyar dan uwa na ce wato na shayarwa domin Hamza da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mace guda ta shayar da su ita ce suwaiba intacciyar baiwa ta Abu Lahab ita ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ita ta shayar da Hamza mangane ko ko mu ce ita ta shayar da Hamza a farko sannan kuma ita ta koma shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in ba dan diyar dan uwan shi bace na shayarwa wanda shi Hamza matsayin ammi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wan mahaifinsa ne matsayin uba yake masa sannan kuma dan uwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar cewa mace da ita shayar da su in ba dan wannan shayarwa to babu dalilin da zai haramta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri diyar Hamza. Me yasa? Domin diyar aminsa ne, wanda Bature yake cewa kenan kuzin din shi ce. Kenan kaga kenan da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da diyar Hamza kenan diyan ƴan maza biyu suke a Hausa. Tunda da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Hamza kenan mahaifin su guda. To dan haka sai yace wahiya binatu aqimina arba, manzon Allah yace diyar dan uwa na ce kenan na shayarwa. Wannan shine kenan sababin abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa diyar Hamza ai ba ta halatta ya aure ta. Me yasa? Saboda da mahaifinta da shi kenan mace da ta shayar da su, kenan mahaifinta dan uwan shi ne wanda yake na shayarwa. Dan haka sai yace ya harumu minar raba'i ma ya harumu minan nasab. Manzon Allah yace na haramta a sababin shayarwa irin abin da yake haramta, wato a sababin danganta. Dan haka a sanadiyar danganta akwai mata guda bakwai wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta mana su da nasi na Al-Qur'ani. An gane ko? Ubangiji ta'ala ke cewa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Waɗannan bakwai kin Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta ma mu'mine auren su a sanadiyar danganta. Farko dai akwai uwa. Kaga mahaifiyar da ta haife ka, haramun ne ka aure ta. Haka abin da ya ɗaukaka kenan kakarka ko kakar kakarka, wannan haramun ne ka aure ta. Saboda kaka ita ma uwa ce. Sannan na biyu, wato ita ce diya. Diyar tsatsan, diyar cikinka wadda ka haife ta, haramun ne ka aure ta. Haka nan jikanyarka, haka nan jikar jikanyarka, haramun ne ka aure ta. Na uku shine al-akhawat, wato ɗan uwanka mata. Sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya kuke, ko kuma uba ya haɗa ku, ko kuma uwa ta haɗa ku. Duk wanda aka ce ɗan uwarka ce uwarku ɗaya ubanku ɗaya, ko uba ya haɗa ku uwa kowa da tashi, ko uwa ta haɗa ku uwa ku uba kowa da nashi, to wannan babu aure tsakaninku. Na huɗu, wato su ne ƴaƴan, wato ɗiyar ƴan uwa kenan. Idan aka ce wannan ɗiyar ƙanwarka ce ko ɗiyar yakka ce, sawa'an ɗiyar ƴan uwarka wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ko wadda kuke uba ɗaya, ko wadda uwa ta haɗa ku, wannan haramun ne ka aure ta. Saboda ɗiyar ƴan uwarka ɗiyarka ce. Sannan na biyar, wato su ne ƴaƴan ƴan uwa kenan maza. Ma'ana ɗiyar wanka ko ɗiyar ƙananka. Sawa'an wannan wana ka uwa ɗaya uba ɗaya kuke, ko kuma uba ya haɗa ku uwa kowa da tashi, ko kuma uwa ta haɗa ku uba kowa da nashi. Kenan ɗiyar ɗan uwanka haramun kinka ce. Na shida, wato su ne al'ammat, kenan ƴan uwan mahaifi. Wanda ita wannan mata da ita da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke, ko kuma uba ɗaya suke, ko kuma uwa ɗaya suke, to wannan ita ma haramun ne ka aure ta. Na bakwai su ne al-khalat. An gane ko? In aka ce al-ammat su ne ake kiransu baba ne a Hausa. Al-khalat a Hausa su ne ake kiransu innani, ma'ana ƴan uwan mahaifiya kenan. Idan aka ce wannan ƴan uwar mahaifiyarka ce, da ita da mahaifiyarka uwa ɗaya uba ɗaya suke, ko kuma uba ɗaya suke uwa kowa da tashi, ko kuma uwa ɗaya suke uba kowa da nashi, to wannan haramun kinka ce, domin Allah ya haramta waɗannan bakwai kin a sababin danganta. To haka idan ka dawo ɓangaren shayarwa, waɗannan bakwai su ma sun haramta. Don haka ya ce ya harumu minar raba'i ma ya harumu minar nasab. Yanzu misali, idan aka kawo ɗa aka bada shi ga wata mata ta shayar da shi, wannan mata da ta shayar da shi ta zama uwa gare shi, kaga haramun ne ya auri wannan mata wadda ta shayar da shi. Uwar da ta haifi wannan mata haramun ne ya aure ta. Me yasa? Saboda kakar shi ce, kakar shi ko zaman uwa take. Sannan abu na biyu, ita wannan mata da ta shayar da shi idan tana da diya, bai ya halatta ya auri wannan diya. an gane ko bayya halatta ya auri wannan iya me yasa wannan iya matsayin ilguwa ta shi take an gane ko kenan ita wannan mata in tana da iya mace sawa'an kafin a kawo shi a shayar da shi wannan iya aka same ta ko kuma bayan an shayar da shi to wannan matsayin ilguwa take masa baya halatta ya aure ta sannan ita wannan iya wadda iyar wannan mata in tana da iya baya halatta ya auri wannan iya me yasa saboda iyar ƴar uwar shi ce sannan haka ita wannan mata in tana da ɗa kenan iyar wannan ɗa baya halatta ya aure ta me yasa wannan ɗan uwan shi ne kenan na shayarwa haka ita wannan mata da ta shayar da shi idan tana da ya ko kanwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda uba ya hada su ko wanda uwa ta hada su baya halatta ya aure domin ammarsa ce haka nan ita wannan mata da ta shayar da shi an gane ko kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta baya halatta ya aure mi kanwar wannan mata da ta shayar da shi kanwar ta ko yarta baya halatta ya aure mi yasa saboda matsayin kenan innanin shi take to dan haka a takeice wannan bakwai wanda Allah ya haramta a sanadiyar danganta to haka a sanadiyar shayarwa ubangiji subhanahu wataala ya haramta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya harum la tahillu li iyar hamza ai ba ta halatta gare ni domin ya harumu minar raba'i ma ya harumu minan nasab na haramta a sanadiyar shayarwa irin abin da yake haramta a sababin danganta sai yace wahiya binatu akhi minar raba'a iyar hamza iyar ilu dan uwa na ce ma na shayarwa dan haka a takeice wannan hadisi me yake nuna mana yana nuna mana duk matar da ta shayar da mutum to akwai haramci na watsuwa tsakanin shi da ita an gane ko irin yanda danganta take watsa haramci na aure tsakankanin wato da mahaifiyarsa da dukkan waɗanda suke kenan wannan danginsa waɗanda suke kenan sawa'an wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda uba ya hada su da sauransu wannan shi ma nasi na alqur'ani ya tabbatar da haka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min arba'a ubangiji ta'ala yace an haramta muku auren uwayen da suka shayar da ku kenan wanda kawai shayar da ku suka yi ba su suka haife ku ba to wannan su ma sun zame muku uwaye haramun ne ku aure su sai yace wa akhawatukum min arba'a da ɗan uwan ku waɗanda suke na shayarwa الحديث السادس والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وعائشة الله إكرمت يداك فدات ومزان الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة للي شاعر و tuharrimu ma yahrumu min alwilada tana haramta irin abinda aihuwa take haramtawa kenan duk abinda danganta take haramtawa to shayarwa ita ma ta haramta kamar yanda muka yi bayani a baya kenan wannan bakwai wanda Allah ya haramta mata bakwai wanda Allah ya haramta a sababin danganta to haka shayarwa ita ma ta haramta da su sai dai kamar yadda muka yi bayani macen da ta shayar da kai kenan mun yi bayani cewa hikimomi na ubangiji subhanahu wa ta'ala iya abin da ya takaita tsakankaninka da ita na hukunce-hukunce abu na farko dai shi ne haramcin aure babu aure tsakaninka da ita abu na biyu ya halatta ka kalle ta kuma ya halatta ka kaɗaita da ita domin matsayin uwa take gare ka abu na uku za ta iya abutar ka a cikin bulaguro domin kai muharramin ta ne amma abinda babu shi tsakaninka da ita wanda kenan ya bambanta da danganta kaga in danganta ce akwai wajibcin ciyarwa mahaifiyar da ta haife ka ciyar da ita wannan wajibi ne da shayar da ita haka mahaifiyar da ta haife ka kaga akwai gado tsakanin gajejeniya tsakanin ka da ita, zaka iya gadan ta, ita ma za ta iya gadan ka. Sannan kuma mahaifiyar da ta haife ka, idan ka same ta tana bauta a hannun wasu, ka zuba kuɗi ka saya, da zaran ta zama taka shikenan ta zama diya, koda baka ce ka yantar da ita ba. An gane ku, saboda ɗa yayi kaɗan ya mallaki mahaifinsa ko mahaifiyarsa. Amma in shayar da kai ta yi tana bauta a hannun wasu, ka je ka zuba kuɗi ka saya, don ka saya ba ta yantuwa. Amma in mahaifiyar da ka ta haife ka ce tana bauta a hannun wasu, idan ka zuba kuɗi ka sayo ta, da zarar an kashe ciniki to ta zama diya. Sannan haka ba maganar diya tsakaninka da ita wadda ta shayar da kai, amma mahaifiyar ta haife ka akwai ɗaukan diya tsakaninka da ita. Sannan haka mahaifiyar da ta haife ka ba yanda za a yi ka ba da shaida a kanta, saboda akwai wato at-ta'aquf wanda yake tsakanin ƴaƴa da mahaifansu kenan. Ba yanda za a yi, akwai wani nau'i wanda yake na rashin karɓar shaida, ma'ana ɗa ba zai ba da shaida ga mahaifinsa kamar yanda shi mahaifi ba zai ba da shaida ga ɗanshi ba. To amma ita wadda ta shayar da kai za ka iya ba da shaida a kanta, kuma a karɓi shaidarta, kuma ita ma za ta iya ba da shaida a kanka a karɓi shaidarta. Amma tsakanin ɗa da mahaifi wannan ba maganar shaida. Sannan haka kasancewar in mahaifiya ta kashe ɗanta ko uba ya kashe ɗanshi, kaga babu kisas. Ba a kashe uba a sanadiyar ya kashe ɗa, ba a kashe uwa a sanadiyar ta kashe ɗanta. Amma ita wadda ta shayar da kai, in ta kashe ka, kashe ta za a yi, saboda ba ita ta haife ka ba. Al-hadithu rabi'u wa thalathuna ba'da thalathmi'a. وعنها رضي الله عنها أنها قالت إن أخلها أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أربعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال إذني له فإنه أمك تربت يمينك. قال أروى فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاء ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أبلا فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قالت أرضعتك. قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبله إذني له تربت يمينك. قوله تربت أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع على أمره. وحديثنا دريف أكل ثلاثين لهدو رواية عائشة الله إكرامة الداء. Aisha ke cewa inna Aflah, lalle wani sahabi da ake kiran shi Aflah, Allah ya kara masa yadda, akha Abul Qais, wanda dan uwa ne na Abul Qais, shi wannan Aflah wato shine wanda ake masa kinaya da Abul Ja'ad al-Ash'ari, wanda sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunansa Aflah. To shine Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ista'zana, wannan inna aflaha aka abul qais, tace lalle Aflah dan uwan abul qais, ista'zana alayya ba'da ma unzila al-hijab, ya nemi izinin shigowa waje na bayan an saukar da aya ta hijabi. Me ake nihi da hijabi a nan? Ba mayafin da ake yafawa ba, an gane ko suturce al'aura ta mata. Wannan abu ne sananne kafin musulunci ma a jahiliya. Larabawa ɗabi'a su ce da al'adarsu, mace ba ta fitowa zirara, an gane ko. Abinda ake nihi da cewa ba a da ma'un zinar hijabu bayan an sauko da hijabi, ma'ana ayar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana cewa mace ta kadaita da wanda yake ba muharraminta ba, duk wanda yake ba muharraminta ba to baya halatta ya kadaita da ita. Kamar yanda ayar ke cikin suratul Ahzab, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. To shine Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku jama'ar da kuka gaskata Ubangijinku, kuka gaskata manzanninsa, la tadkhulu buyutan nabiyyi, kar ku sake ku kutsa kai ku shiga gidan annabi, illa an yu'zana lakum, sai idan an ba ku izini. Wani yakan iya cewa ai gidan annaba aka ce kai kuna kai ba na annabi bane, an gane. Duk abinda aka shar'anta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi kadai aka shar'anta ma al'ummar sa gaba daya har zuwa kiyama, sai abinda dalili ya nuna cewa yake banta da shi, an gane. Gudan haka duk gidan wani mumini baya halatta ka kutsa kai ka shiga, dole sai ka nemi izini. Shine Ubangiji ta'ala yace la tadkhulu buyutan nabiyyi, kar ku shiga gidan annabi, illa an yu'zana lakum, sai idan an ba ku izini, ila qa'amin, zuwa wani abinci da aka gayyace ku, aka ce ku zo ana walima, ghayra nazirina ina, shi ma Ubangiji ta'ala yace kar ku yi azarbabi ku je da wuri kafin a gama girki, ku je kuna jiran abinci, ghayra nazirina ina. Ubangiji ta'ala yace kar ku zamanto masu jiran kenan da huwar abincin, ku je ku zazzauna kuna jiran abinci, wai sai ya dubu ku bari sai in an gama kenan abin da ya rage, sai ce a wannan lokacin an gayyace ku kuje. Don haka walima ya kamata a kayyade lokaci, lokacin da aka gayyaci jama'a ya zamanto kenan an gama komai, idan suka zo kawai sai abinci. Shine Allah ya ce ghayra nazirina ina, ba halin kuna masu jiran da horar abincinsa ba, saboda akwai kuntatawa, akwai takurawa. Sai ya ce walakin idza du'itu fadkhulu, Ubangiji ta'ala ya ce sanade in an gayyace ku an ce ku zo, Ubangiji ta'ala ya ce fadkhulu, ku shiga. Fa idza ba'intum, Ubangiji ta'ala ya ce in kun ci abinci an gama, fanta shiru, Ubangiji ta'ala ya ce ku watsu, kowa ya kada gaban sa ya shiga sha'aninsa. Wala musta'anisina bi hadith, kar ku zauna kuna masu ɗebe ma juna kewa da hira, bayan gama cin abincin Hausawa suka ce zama tsaye gumi ne, kalma ce mai kyau, in an gama kowa ya shiga sha'anin shi, an gane. Ko ghayra nazirina ina, walakin idza du'itum fadkhulu fa idza qa'imtum fantashiru wala musta'anisina bi hadith, Ubangiji ta'ala yace kar ku zamanto ku ci gaba da zama kuna masu ɗebe kewa da hira, inna zalika, sai dai in shi mai gidan ya nuna yana son zaman ka, to wannan anan ba laifi bane ba. In yana son ka zauna ku dan tattauna da shi, wannan ba laifi bane ba. Sai ya ce inna zalikum kana yu'zin nabiyya, yin haka wato ya kasance na cutar da annabi, fa yastahayi minkum, shi kuma yana kunyar yace ku tashi ku shiga sha'anin, yana kunyar ya tashi yace ku tashi ku tafi, an gane ko, fa yastahayi minkum sai yace wallahu la yastahayi min al-haq, ubangiji ta'ala ko baya kunya game da bayyanar da gaskiya, kunya wadda ta dace da girman sa, dan haka ya turo sako. Sai yace wa idza sa'altumuhunna mata'an, in za ku tambayi matan manzon Allah wani kayan amfani, haka matan mutan kowane mumini in zaka tambaya ubangiji ta'ala yace fas'aluhunna min wara'i hijab, ku tambaye su ta bayan wani shamaki, an gane ku, ku tambaye su ta bayan wani shamaki, haka karka kutsa kai cikin gida, sai dai ta bayan shamaki kenan a jimuriyarka, ita ma ta jimuriyarka, an gane, wannan kenan ana maganar kenan, in ya zamanto in ka shiga akwai kadaita, kuma cewa mai gidan ya bada izinin ka shiga, in bai bada izinin ka shiga to koda da jama'a a cikin gidan baya halatta ka kutsa kai, kamar yadda karin bayani zai zo. Shine yace kenan, shine ubangiji ta'ala yace fas'aluhunna min wara'i hijab, ku tambaye su ta bayan wani shamaki kenan, kar ya zamanto ku kadaita da su. Sai yace zalikum aqharu li qulubikum wa qulubihim, yin haka shine yafi tsarkake zukatan ku, kuma shine yafi tsarkake zukatan matan, dangane da wasiwasi na shaytani game da aikin alfasha wanda yake kai kawo wajen jefawa a cikin zukatan mu'mina, dan da zaran an samu kadaita to shaytani zai zo ya ringa jefa maka wasiwasi, ya ringa zuga ka, ita ma ya ringa zuga ta, dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa mutum ba zai taba kadaita da macen da ba muharrama shi ba, face shaytani sai ya zama shine da hukunsa. Sai yace wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi, ai bai dace ba a matsayin ku na mu'minai ku cutar da manzon Allah, abinda za ku cutar da manzon Allah a matsayin ku na mu'minai, ubangiji ta'ala yace bai dace ba, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, haka bai dace ba a ce kun auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan komawar shi ga ubangijin sa har abada, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama auren su haramun ne, an gane ko, auren su haramun ne, shi wannan kuma ya ke banta da shi, dan haka matar sarki ko matar wani malami ba wanda ya haramta maka ka aura, an gane ko, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne Allah ya haramta auren matan shi bayan shi har abada, haramun ne mu'minai su auri matan manzon Allah, ne yasa, saboda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin uwaye suke ga mu'minai, kamar yadda yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, sai yace wa azwajuhu ummahatuhum, sai yace inna zalikum kana indallahi azima, auren matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'amari ne mai girma a wajen ubangiji, laifi ne wanda yake ya kai mutuka. Sai ubangiji ta'ala yace in tu'udu shay'an aw tukhu, in har kun bayyana wani abu ko kuka koyi a cikin zukatan ku, to fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima, ku san da cewa ubangijin ku ya kasance masani ne game da dukkan komai, babu abin da yake koyuwa gare shi. Sana Allah sai ya rangwame sai ya ce la junaha alaihinna, su mata babu laifi gare su, fi abaihinna, game da uwayensu ba laifi ba ne ka je ka shiga gidan diyarka, an gane, kuma ba sai ka nemi izini ba, an gane ko, ba sai ka nemi izini, ba sai an nemi izinin shi mai gidan ba, mijin naka, uba yana iya shiga gidan diyar shi ba tare da ya nemi izinin mijinta ba, la junaha alaihinna fi abaihinna, amma a yanda aka shir'anta na in ya zo misali, na in ya tabbata irin lokaci ne wanda kasancewar ta kan iya yiwa ya iske su a cikin tsari ba, to anan in ya yi sallama sai ya nemi a bashi izinin shiga ya shiga, a gane ku, amma ba laifi ba ne ba shi mahaifi ya je gidan diyar shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi cikin wani dare manzon Allah ya je gidan Fatima, ita da Aliyu dan Abi Talib suna kwance, manzon Allah ya tada su ya ce su tashi su yi sallah, Aliyu dan Abi Talib sai yake cewa Allahn da rayuwar mu take hannunsa, in ya ga damar tada mu zai tada mu, manzon Allah sai ya juya yana mai buga cinye shi yana cewa wa kana lil insanu akthar shay'in jadala, wa kana lil insanu akthar shay'in jadala, ashahida nan gidan diyar shi ne yaje, kuma a lokacin da yaje cikin dare ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje, shine Allah yace la junaha alaihin fi aba'ihin babu laifi ga mata game da mahaifansu suna iya shiga gidansu su kadaita da su sai yace wala abna'ihin kuma babu laifi ga ƴaƴansu da yana iya shiga gidan mahaifiyarsa yaje ya kadaita da ita wala ikhwanihin ubangiji ta'ala yace ko ɗan uwansu ɗan uwanta wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda uba ya hada su ko wanda uwa ta hada su ko ɗan uwanta na shayarwa wannan duka yana iya shiga ya kadaita da ita wala abna'i ikhwanihin ubangiji ta'ala yace haka babu laifi ga ƴaƴan ɗan uwansu kenan ɗan wanta ko ɗan kananta shi ma ba laifi bane bai shiga ya kadaita da ita wala abna'i akhawatihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu kenan dan kanwarta ko dan yatta ba laifi bane ya shige ya kadaita da ita wala nisa'ihinna ko matansu ma'ana mata waɗanda suke mu'minai ba laifi bane mace ta shiga ta kadaita da ƴan uwarta mace wala ma malakat aymanuhunna ko abinda damar su ta mallaka na ku yangi ma'ana mace in tana da bawa ko tana da baiwa ba laifi bane bawanta ko kuma baiwarta ta shiga ta kadaita da ita Ubangiji ta'ala ya ce wattaqinallah duk da cewa an muku rangwame amma ku ji tsoron Ubangijin ku tsara dokokin shi inna allaha kana ala kulli shay'in shahida lalle Ubangiji ta'ala ya kasance halarci yake akan dukkan komai duk abinda ake a gaban shi ake ba abinda yake goyuwa gare shi to shine anan ita Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa inna aflaha lalle aflah akha abul quais dan uwan abul quais ista'zana alayya ya nemi izinin shiga wajena ba'da ma unzila al-hijab bayan an saukar da aya ta hijabi wadda take haramta namiji ya kadaita da macen da ba muharramarsa ba fa qultu sai nace wallahi la a'zanu lahu Aisha ta yi rantsuwa da Allah tace ba zan bashi izinin shigowa ba hatta asta'zina an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tace sai na nemi izinin mai gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ce ya shiga ya shiga in ya ce bai kai da shiga ba zai shiga ba yizamu fa'idanta anan kasancewar baya halatta mace ta ba wani izini ya shiga cikin gida matukar ba muharraminta bane kuma matukar ba wanda mijin ya yarda ya shiga cikin gidan bane baya halatta duk wanda miji bai yarda bai shiga gidan shi to baya halatta mace ta bada izinin wani ya shiga cikin gidanta wannan haƙƙi ne na maza akan matarsu duk wanda zai shiga cikin gida ya zama dole sai da izinin miji in dai ba muharrami yake bane sai yace fa inna aka abul quais Aisha tace lalle abul dan uwan abul quais laysa huwa arda'ani tace ba shi bai shayar da ni an gane ko ba shi mai shayar da ni dan uwan abul quais ba shi ya shayar da ni walakin arda'at imra'atu abul quais tace matar abul quais ita kadai tace ta shayar da ni misalin da zamu yi mazaje ne guda biyu ɗaya sunan shi Ibrahim ɗaya sunan shi Muhammad shi Muhammad misali yana da mata wannan mata ta shi sai ta shayar da wata yarinya ta shayar da wata mata shi Ibrahim sai ya zo gidan ita wannan mata yana nihin ya shiga sai ta ce a'a ai Ibrahim ba shi ya shayar da ni ba matar Muhammad ita ta shayar da ni misali shi ne Aisha ta ce kenan fa inna akha abul quais laysa huwa ardani dan uwan abul quais kenan Ibrahim kin ba shi bai shayar da ni walakin arda'at imra'atu abul quais matar abul quais ita ce ta shayar da ni kenan ita Aisha a iyarin jayin zatanta dan uwan abul quais kenan ba muharramin ta bane dan haka baya halatta kenan ya shigo cikin gida ya kareta da ita dan haka take ba shi izini Aisha tace fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo kuna wa qultu ya rasulullahi sai nace ya manzon Allah innar rajula laysa huwa ardani lalle wannan mutun dan uwan abul quais kenan wanda yazo wajena ba shi bai shayar da ni walakin arda'at imra'atu an gane ko tace innar rajula lalle shi wannan mutun kenan abul quais kin ba ma dan uwan nashi ba shi abul quais kin tace laysa huwa arda'ani ai ba shi ya shayar da ni ba walakin arda'atni imra'atu matar shi abul qais ita ta shayar da ni kenan anan shi abul qais kin ai ba shi ya shayar da ita ba an gane ko matar shi ce ta shayar da Aisha kenan inda a ce shi abul qais a matsayin mace yake shi ya shayar da Aisha kenan Aisha ta fahimci cewa kenan wanda ko kananta kenan baya wannan wannan akwai haranci tsakanin ka kenan matsayin kubayi misali matar da ta shayar da kai idan tana da wa ko tana da kare wannan wa na ta ko kananta matsayin yake maka matsayin kubayi yake maka fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Aisha izini da mu ba shi izinin shigowa ya shigo fa innahu ammuki domin amminki ne an gane ko tarifat yaminuki manzo Allah yace hannunki ya tabe wanda wannan kalima ce larabawa sukan yi amfani da ita amma ba sa nihin ma'anar da ta kunsa ma'anar da ta kunsa muguwar addu'a ce amma ba sa nihin wato wannan abin da ta kunsa shine manzo Allah yace tarifat yaminuki hannunki ya tabe ba shi an gane ko ba shi izinin shigowa ya shigo domin amminki ne kaga anan kenan me muke so mu gane macen da ta shayar da kai mijinta matsayin uba yake maka shi wannan mijin nata in yana da wa ko yana da kane wai shi ko kanin shi matsayin amminka yake an gane ko matsayin amminka yake kenan in mace ce ce aka shayar kamar yanda mijin matar da ta shayar da ita matsayin uba yake mata kenan wai shi ko kanin shi shi ma matsayin amminta ne akwai haranci tsakankanin su قال أروى أروى سيكي تشيوا فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول أصاب بينها كعائشة الله إكرامة يدى تكسن شيتنا فدا حرموا من الرضاء ما يحرم من النسب عائشة تكي فحرمتا أصاب بين شايروا دو أبن دأكي حرمتا وأسن دير دنغنتا دو أبن دأك حرمتا أصاب بين دنغنتا فحرمتا دش أصاب بين شايروا kaga yanzu a nan misali mutum ne yana da diya kaga wai shi ko kanin shi matsayin me yake ma diyar shi matsayin amminta ne kaga wanka ko kananka haramu ne ya auri diyarka me yasa saboda matsayin amminta ne to haka kenan mace in ta shayar da da wannan miji in yana da wa ko kane baya halatta ya auri wannan diyar da aka shayar da ita a gidan kanin shi me yasa saboda kasancewar matsayin amme yake mata a wani lafazi shine manzon Allah Aisha take cewa ista'azana alayya afla wato afla ya nemi izinin shigowa waje na falam azanu lahu Aisha tace ban bashi izini ba fa qala sai manzo sai shi wannan yake cewa a ta hata jibina minni yanzu sha makan cewa zaki yi game da ni ba zaki yarana kadaita da ke ba wa ana ammuki alhadi ni ko amminki ne shi kaga anan yana da masaniyar cewa akwai haranci tsakanin shi da Aisha amma ita kuma ba ta da tabbas akan haka fa kuntu sai nace masa kaifa zalika kaga zaka ce kai ammina ne ya halatta ka zo ka kadaita da ni qala sai yace arda atki imra'atu aki bi labani aki yace matar dan uwana da nonon dan uwana wannan shine sababin kukkugar wannan nono yace ita ta shayar da ki in ba dan uwana ba ita matar da ta shayar da ki ta ina za ta samu nonon da ta shayar da ki fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha tace sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzon Allah yace sadaqa afla wato afla yayi gaskiya game da abin da ya faɗa miki lalle amminki ne ya halatta ya shigo gida ya kadaita da ki izini da ku manzon Allah yace ba shi izini tarifat yaminuki manzon Allah yace hannunki ta tabe a takaice wannan hadisi yana nuna mana tabbacin haramci wato tsakanin dan da aka shayar da mijin da an gane ko ake dangana wato nonon izuwa gare shi kenan duk macen da ta shayar da da kenan haramcin bai takaita ba tsakanin dan da matar, ya hada tsakanin dan da mijin wannan mata, wanda wannan kari ne wanda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta tabbatar da haka. Amma shi nassi na alqur'ani ya takaita ne akan wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a. Dan haka jumhurin malamai sun tafi akan cewa kamar yadda wannan hadisi ya tabbata, hatta da shi mijin da mijin matar da ta shayar da ɗa akwai haramci tsakankanin shi da wannan ɗa, haramci ya wazi ne takaita ba tsakanin ɗa da wannan mahaifiyar. Kamar yadda su Ibn Hazm Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai su suna ganin cewa haramci ya takaita tsakankanin, an gane ku, su malaman Zahiriya da Ibn Ulayya su sun tafi akan cewa haramcin ya takaita tsakankanin wato ita matar da ɗan da ta shayar, amma baya watsuwa tsakanin mijin wannan mata. Amma wannan hadisi ya tabbatar da tsakanin mijin ma haramci ya watsu, domin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan dan uwan Abul Quwais cewa ami ne na Aisha Allah ya kara mata yadda, kuma ya halatta ya kadaita da ita. Kuma wannan hadisi yana nuna mana duk wanda yayi da'awar shayarwa, an gane ku, shi ɗan ya gasgata shi lalle haka ne, to wannan hukuncin shayarwa ya tabbata tsakankaninsu, ba a buƙatar cewa sai an zo da shaidu. Kaga a nan kasancewar Aisha ta yi da'awar cewa wato shi ɗan uwan Abul Quwais Afla ya yi da'awar cewa matar ɗan uwan shi, an gane ku, ita ta shayar da Aisha. Aisha ta gasgata akan haka, ta yarda lalle dan uwan shi, matar dan uwan shi ta shayar da shi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yarda da haka, ya amince, bai ce ba a kawo shaidu, yace tunda haka ne Aisha ba shi izini ya shiga. Dan haka malamai suka ce wannan hadisi yana nuna duk wanda yayi da'awar shayarwa, shi dan da aka shayar ya gasgata shi, to wannan hukuncin shayarwa ya tabbata. Kamar yadda shi Afla yayi da'awar cewa matar dan uwan shi ta shayar da Aisha, Aisha ta yarda da cewa haka ne, manzon Allah bai nemi cewa a kawo shaida, yace maza Aisha ba shi izini ya shiga. Sannan wannan hadisi yana nuna mana duk mutumin da wani al'amari ya rikita gare shi, ya kasa gane gaba ko baya, ko kuma kokonto ya same shi game da al'amarin, to ya zama wajibi akan shi ya koma wajen masana ya yi tambaya. Kamar yadda Aisha a nan Allah ya kara mata yadda da al'amarin ya rikita gare ta, ta kasa gane, to tunda dan uwan mijin matar da ta shayar da ni, shin ya halatta ya shiga ko kuma bai halatta ba? Aisha ba ta da tabbas akan haka, me yasa? Saboda al'amarin ya rikita. To dan haka sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka duk abin da ya rikita ga mutum, ko ya samu kokonto akan sa, to ya zama wajibi ya tambayi masana. Sannan wannan hadisi yana nuna mana kuma malami in an masa tambaya dangane da wata mas'ala, sai aka ce masa ai wane kaza ya faɗa akan wannan tambaya, in ya tabbata abinda wannan wanan ya faɗa daidai ne, to ya zama wajibi ya gaskata shi ya tabbatar da shi. Kamar misali aka ce malam, mun ji malam wane ya ce wai kaza kaza ne, to in ka tabbata abinda shi wannan malamin ya faɗa gaskiya ne, to dole ne ka gaskata shi, ka tabbatar da wannan abinda ya faɗa, an gane ku? Domin a nan kasancewar shi Afla ai shi yace ma Aisha, yace ni fa amminki ne, tunda matar dan uwana ta shayar da ki, dan haka ina da yancin da zan shigo in kadaita da ki. Ga Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yace kurai abin da ya faɗa haka ne, amminki ne, ba shi izini ya shiga. Kaga manzon Allah ya tabbatar da shi akan abin da ya faɗa, ya gaskata shi. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato halaccin mutum yayi amfani da wannan kalima taribati yada ko kuma taribati yaminuk, amma matukar baka nihin abinda kalimar ta kunsa, an gane ku? Duk da cewa ita wannan kalima ta taribati yaminuk, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi baganganu akan ita ma'anar wannan kalima, duk da cewa addu'a ce kuma muguwar addu'a, sai dai larabawa abu ne wanda yake gudana akan harshensu, sun saba yau da gobe ba sa nihin abin da kalimar ta kunsa. sannan kuma shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan kalmomi da yake amfani da su mun bambanta da shi me yasa saboda duk addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mun gora addu'a in dai wanda yayi ma addu'ar bai cancanta ba a masa to manzon Allah ya roki Allah cewa ya maida wannan addu'a ta zamanto sarkaka ce ga wannan bawa da daukakar matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wataala da jin kai kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim riwaya ta Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Ummu Sulaym manzon Allah yake cewa amma ta alamina shar'i ala rabbi yace yake Ummu Sulaym shin baki san sharadin da nama Ubangiji na sai yace innishtaratu ala rabbi manzon Allah yace ni na ma Ubangiji na sharadi ko kuntu nace masa inna ma ana bashar ni dai dan adam ne arda kama yardal bashar ina yarda ina gamsuwa kamar yanda dan adam yake yarda da wani abu ya gamsu da shi wa aghbabu kama yaghbabul bashar manzon Allah yace kuma nakan yi fushi wani lokaci irin yanda dan adam yake fushi irin yanda kowanne dan adam yake fushi manzon Allah yace ni ma nakan yi sai yace fa ayyuma ahadin da'utu alaihi min ummati bi da'awatin laysa laha bi'ad duk wanda na masa muguwar addu'a daga cikin al'ummata wanda bai cancanci ba wannan muguwar addu'a da na masa yace ya ubangiji na ina roƙonka an gane ko yace an yaji alhala huda huran wa zakatan wa qurbatan yuqarribuhu biha yawmal qiyama nama ubangiji na sharadin cewa duk wanda na masa muguwar addu'a bai cancanci wannan addu'a ba ubangiji na ya maida wannan addu'a sarkakar zulubi ce game da wannan bawa da daukakar matsayin shi kuma da samun kusaci ga ubangiji shi a ranar kiyama to dan haka shine anan ita wannan kalima ta taribati yaminuki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma Aisha wannan yana nuna hadaccin kinan yin amfani da wannan kalima matukar kenan ba a nihin abinda ta kunsa sannan wannan hadisi yana nuna mana wajibcin mace ta sha makance game da mazaje waɗanda suke manin santanta baya halatta ta kadaita da su duk wani wanda yake manin sancin ki ba muharramin ki ba to baya halatta ki kadaita da shi sannan kuma wannan yana nuna mana mazaje waɗanda suke muharramai in za su shiga wajen muharraman su kenan anan an shar'anta su nemi izini kaga aminta ne amma da zai shiga sai da ya nemi izini Aisha tace ba za ta ba shi izini ba dan haka kenan duk wanda yake muharramin ki sawa'an mahaifi ne kowa ne ko kane ne ko menene in zai shiga cikin gida kenan ya nemi izinin shiga an gane ko ba a haramta masa bai shiga ya kadaita da ke amma in zai shiga ya nemi izini kamar yanda anan wato shi abulu wannan afla sai da ya nemi izini sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk mutumin da ya samu sabani da wani akan wata mas'ala ta addini to anan ban makawa dole ya nemi dalili in ka ja ya ja sai ka ce to menene dalilin ka kaga anan shi afla ya nemi ya shiga Aisha tace a yace to me yasa zaki hana ni shiga sai tace wa ai matar dan uwanka ta shayar da ni ba dan uwanka bai shayar da ni nan Aisha ta bashi dalilin cewa ai ga sabon manzo Allah ya nuna a kasancewar ai dan matar dan uwan shi ta shayar da ke shi ma ya riga ya zama aminki an gane ko shi Aisha ta neme shi menene dalilin da zaka shigo waje na sai yace yo ai matar dan uwana ta shayar da ke da nonon dan uwana nonon da dan uwana shine sababin bubbugar wannan nono kaga anan Aisha ta nemi dalilin wa a wani dalili zaka shigo cikin gida ka kadaita da ni sai ya bata wannan dalilin cewa ai matar dan uwan shi da nonon da dan uwan shi ne sababin bubbugar nonon ai ishi tace ta shayar da ita to wannan yana nuna mana in kuka samu sabani akan wata mas'ala to anan ban makawa a nemi dalili menene dalilin da yasa za a yi kaza kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato mai bada fatawa in ya bada fatawa to ya bayyana sababi da iddodi na wannan fatawa da ya bada kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma Aisha tunda matar dan uwan shi ta shayar da ke ai shi ma matsayin amminki ne akan wannan hadisi ne wasu malamai suke kafa hujja cewa ya halatta a sanya mata sunan Aflah. Idan muka dauki kalma ta Aflah, ismu tafdil ne wanda an ciro shi daga al-falah. Idan aka ce falah, wato shine rabauta. Idan aka ce Aflah, kenan mafi rabauta. Illa kasancewar magana mafi inganci sanya irin wannan sunan haramu ne, fata-fata baya halatta. Domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce riwaya ta Jabir, Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin na cikin Sunan Abi Dawud. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in ishtu insha Allah anha ummati an yusammu nafi'an wa aflaha wa baraka. Manzon Allah yake cewa in har na rayu, in Allah ya so, in dai da kwanuka na nan gaba, manzon Allah yace to al'ummata zan hana su su sa mata sunan Nafi'u, ko su sa mashi Afla, ko su sanya mati ya baraka. Manzo Allah yace in dai na rayu, yace zan hana su sanya irin waɗannan sunaye. A wata riwaya wadda ke cikin Sunan Ibn Majah da Sunan Nasa'i da Sunan Tirmidhi, hadisi ne ingantacce, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in ishtu insha Allah la unhiyanna an yusamma Rabah wa Najih wa Afla wa Nafi wa Yasar. Manzo Allah yace in Allah ya so, in har na rayu nan gaba, yace to zan hana al'ummata su sanya mata sunan Raba, ko su sa masa Najih, ko su sanya masa Afla, ko su sanya masa Nafi, ko su sanya masa Yasar. Idan aka ce Raba, ma'ana wanda ya kai matuka a wajen cin riba, shine ma'anar Raba. Idan aka ce Najih, wanda ya kai matuka a wajen cin nasara, sai ya zamanto shi kuma kullum haka ya a baya ma yake. An gane ku? Da Afla, da Nafi, da Yasar, waɗannan gaba ɗayan su sunaye ne waɗanda ba sa halatta, domin akwai tazkiya. Irin su Barratu, irin su Baraka, duka waɗannan sunaye ne waɗanda ba sa halatta. Yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin sahabbai waɗanda suke da waɗannan sunaye, manzo Allah ya canza musu. Duk sunan da ke akwai wasa kai da yaban kai da zuga kai, to wannan baya halatta. Kaga yanzu in aka ce Najih, ma'ana wanda ya kai matuka a wajen cin nasara, kaga akwai tazkiya, akwai yaban kai da zuga kai a cikin wannan suna, dukkan su waɗannan sunaye. Ubangiji ta'ala ku ya haramta mana zuga kai, fala tusaku anfusakum, kada ku zuga kanku, ku wasa kanku, ku nuna cewa ku na kurai ne. To dan haka kenan malamai suke karhanta, ake kin irin waɗannan sunaye, irin wanda za a ringa wani Saifuddin, Nuruddin, Shamsuddin, Kamaruddin, Salahuddin da sauransu, wannan dukansu ba sa halatta, domin akwai tazkiya a cikinsu. Don haka al-Imam Nawawi, Allah ya ji kansa, babu abin da yake ki a rayuwarsa a ambace shi da wannan lakabi da ake masa. An gane ku? Irin su Muhyiddin da sauransu, wannan duka ba sa halatta, suna yane domin akwai tazkiya a cikinsu. Dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.